Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci da fatan an yi kutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Kai. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar Murakayya Basha. Sai a ja zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu fara shirin ne da leka zauren tattaunawar mu tare da wakiliyar mu Abuja da bakin da ta gayyato mana.
A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne kan yadda al'ummar Najeriya suke fuskantar tsadar rayuwa a daidai wannan lokaci da ake cikin watan azumin Ramadana. Ta yaya suke gudanar da rayuwarsu, sannan wani irin dabaru suke yi domin magance wannan matsala ta tsadar rayuwa. Kazalika za mu garzaya ga likita inda za ta yi mana bayani kan fa'idojin azumi ga jikin dan adam. Sannan idan da lokaci za mu tabo fagen kwalama mu ji mai bakuwar mu a yau za ta girka mana.
So haka yake masu sauraro, a yau dai zamu karkata ne kan yadda al'ummar Najeriya suke fuskantar tsadar rayuwa a daidai wannan lokaci da ake cikin watan azumin Ramadana, inda a yau wato baki namu muna tare ne da
Abdullahi Sani
fa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka.
To Abdullahi Sani, ina fara da kai. Ana cikin wani yanayi da al'umma musamman ma arewacin Najeriya ake fuskantar kalubale na wato matsalar tashin farashin kayayyakin masarufi a daidai wannan lokaci da ake cikin watan azumin Ramadana tun ma kafin nan. To amma kuma ka san akan cewa in aka shiga ko in za a fara watan Ramadana zaka ga kayan abinci suna hauhawa. To ya kuka cimma wannan na wannan karan in muka duba yanayin yanda akwai matsalar wato cire tallafin mai ga kuma matsalar dala da dadi yanzu dalan ta sauka amma kuma kayayyakin masarufin sun kasa sauka kasa.
Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abubuwa sai addu'a. Ya kamata yanda dalan nan take sauka abu a ce ya sauka, amma abu an rasa kansa, an rasa gindinsa ya ki sauka. Yau in ka je ka sai abu kaza, gobe an ka koma ba haka zaka je ka same ba. Ni din nan na bi kasuwannin kauye, na zazzaga wanda suke kauyukan Abuja da wanda suke cikin garin Abuja, dan inji yana mutane suke sai da kayan farashin abubuwa. In ka sai kaya kaza, misali ka je ka sai tattasai, ka tai tattasai kan a fara azumi naira 21,000 aka sai mun, amma da na koma hin sai tattasai 26,000. A taruhu buhunsa sai da ya kai naira 36,000 kan a fara azumi, amma da aka fara azumi buhun a taruhu ya mika wajen 45,000. Su wanda suke sai da kaya in kai magana su ce dala. To wai ita dalan nan da can da ba a san da dalan nan ba tun iyaye da kakanni, wannan wani irin al'amari ne ga mu yan kasa ne ko ga mu wanda ake mu'amala da su ne wannan abun yake tafiya? Sai ka tsaya kai zaka ba kanka amsa ko jama'a ne zasu ba al'umma amsa? Mun rasa wannan dalili, me yake kawo wannan? Kurin mu fita ta addu'a, ai ta addu'a ana ga Allah lokaci ne Allah ya kawo na rayuwa dama kuma an fadi in an zo an yi mai kyau a ga mai kyau in an yi mara kyau za a ga mara kyau shugabanni ba zagiye kamata a ringa shugabanni ba addu'a saboda kowa yana son mafita ga nasa ma ko ba ga nasa ba tunda dai al'umma daya kasa daya al'umma daya ba za ka ce wannan shine naka ba
to karka ce naka sai ka to aji baffa muna ta maganar tsadar rayuwa da al'umma suke fuskanta a daidai wannan wata da ake ciki na Ramadana me za ka faɗi game da wato tsadar rayuwa da ake fuskanta in na dawo kanka
za ka je shago ka sayi abu yau idan ka saya gobe kuma da ka koma sai ka ga abun ya haura maimakon a ce yayi baya baya amma sai ka ga abun ya haura musamman ma a wannan lokaci na azumi da bayin Allah ake so su kyautata a tausayawa makota a tausayawa ƴan uwa da abokan arziki a tallafa domin a ga cewa an gudu tare an tsira tare an samar da hanyoyin da talaka zai samu sauki ya kamata da Allah masu hannu da shuni da kuma shugabanni da kungiyoyi da attajirai su taimaka su agaza dan abun da Allah ya basu su dan tsakurawa talaka shi ma ya samu yayi bude baki ya samu yayi suhuru domin inda zaka ga jama'a wallahi zaka yi mamakin halin da ake ciki zaka li mutane ga su sun rame babu abun da za a ce ana cikin wahala ana cikin tsada tsada na yau daban na gobe daban ga lamura yadda suke ba a tausayi babu taimako to ya kamata da Allah a taimaka wa juna domin a ga cewa an gudu tare an tsira tare saboda ita rayuwar bata inganta sai da abun da za a sanya a bakin salati wannan abun da za a ci shine abun da yafi damun ƴan Najeriya yanzu babu abun da yafi damun mu kamar matsalar tsaro da kuma abun da zaka samu ka ciwa cikin ka saboda ita rayuwar bata inganta sai da abun da za a sa a ciki
aji Abdullahi in na dawo kanka yanzu kamar yadda dai muke fadi ne ana ta fuskantar kalubalen tashin farashin kayayyakin abinci kuma gashi ana cikin Ramadana wata da al'umma da dama suke bukatan kayayyakin abinci kuma ba mu manta ba wannan wata ne da akan yi rabon abinci ga wanda ba su da karfi to kaman ka bangaren ku ya kuka tsinci wannan al'amari shin kun samu kayan rabon nan ya zo kanku ko ko dai al'amarin yake
Assalamu alaikum gaskiya kai rabo bai zo kanmu ba fade dai an fada kuma ban gani da ido ba su ma wanda Allah ya horewa wanda attajirai suke taimakawa suna yin bakin iya kokarin su saboda kowa ka matsa zai ce abubuwa sai godiya sai addu'a sai ka rasa yanzu azumin bara da yake wannan al'amari bai zo irin wannan ba wallahi wallahi ko ina kacakaca abubuwa sai san barka amma bana kunun nan ma dire da gindin kansa ya zauna domin idan ka je yanzu alal misali sigan nan a baran nawa ake sayi ita amma yanzu siga in ka je kasuwa da kaina na je sayan siga naira 85,000 sai an san ka za a ce an cire ma 1,000 to kin ga siga ta tafi 100,000 sannan waken nan buhun sa naira 75,000 sai an san ka za a sauke da duk ina wannan kayan suka kai haka to ina ga Allah ina ga waye kuma da kai magana nan dai kan magana dalla ce nan yaushe dalla ana sai ita naira 1,450 da 500 da 350 ba ma a samu masu sai to abin da ya kamata a yi tunda yanzu gwamnati tana cewa ta bude boda to mun je an bude boda ni da kankin kaina na tura a sai mun taliya an fada mun farashi wajen hawa 5 ko 6 13 14 15 18 da 500 duka kudin taliya ne wanda a da kwali ne zan dauka to mun ji in dai magana ce ta dalar da ake magana take kawo wannan abubuwa to ya kamata in tunda ta hanyar karyawa ba ta tsayen farashi to al'umma annabi su ji dadi yanzu su san cewa abu ya bunƙasa
to Haji Baffa na sake dawowa gare ka watan azumin Ramadana wata ne wanda bayan ka ciyar da iyalinka ana iya kokari a ciyar da makota ko kuma ka kira abokanai su zo a zauna a yi bude baki tare ko kuma kai a gayyace ka ka zo ka yi bude baki a gidan aboki ko gidan ƴan uwa da sauransu shin kana ganin a wannan shekara ko in ce a wannan Ramadana kai ka samu ka gayyace ƴan uwa da abokan arziki an samu an zo an yi bude baki ko ko kai an gayyace ka
to Hajiya Ruqayya ai a wannan lokaci kan nafsi wai kowa ta kanshi yake yi kowa yana nema ya ga cewa ya ciwa cikin sa to kinga a wannan lokaci gaskiya shi yasa ba a samu aka yi wannan abu na bude baki ba sakamakon kowa ta kanshi yake yi wadanda suke da wadatan ma su ma a wahale suke sannan wadanda ba su da shi uwa uba su ma a wahale suke an riga an jikkata sakamakon dai hawan kayayyaki da akai kowa ta kanshi yake yi yanzu ba lokaci bane da zaka kira jama'a su zo su ce amma idan da akwai da dole za a yi wannan sakamakon nema da kuma sha'awa na gafarar Ubangiji da yake so a tausayawa bayinsa a kowane lokaci musamman a wannan lokaci na azumi da Allah yake so a farantawa bayinsa to amma babu yadda aka iya alatilas wannan ciyarwa dole kana ji kana gani sai dai ka haƙura ka koma wani aikin na alkhairi na daban amma wannan ciyarwa kam gaskiya ana cikin wani yanayi wallahi nan ma sai mutum in yana zagayawa ko kuma yana ganin yana zama da jama'a yana jin ra'ayoyin su wani zai ce maka kwana kaza bai ci abinci ba wani zai ce maka kwana kaza bai ci abinci ba to ana cikin wani yanayi gaskiya Hajji ya Ruqayyah sai dai Ubangiji Allah ya kawo mana mafita ya kawo mana maslaha
Abdullahi ina sake dawowa kanka akan cewa wannan wata ne na taimako da wanda yake da shi zaka ga ya kira ya ce to fa ka zo mu yi bude baki na sa uwar gida ta shirya min abun bude baki da zamu yi to ko ka samu kai ka gayyaci wani ya zo bude baki ko kuma kai ka samu an gayyace ka kaje bude baki
ai wannan karan sai dai mai san barka mu gode Allah yanda muka tsanci rayuwar mu ba yabo ba fallasa domin a bara na je gida biyu wanda tanna ne magana an gayyace ni haƙuri fi ake muna gidwa amma bana wallahi tunda aka fara azumin nan da azumi ya zo gangara har yanzu ba wanda yake mun zo gida na ka zo kai bude baki saboda me rayuwa ta zama abin da ta zama kuma dukkan wannan tattalin matsin rayuwar ne ya zama haka amma da ni kankin kaina zan iya cewa wani ka zo gida na tunda me a gidan mu kadai ana tara abincin da wallahi sai dai a ba wannan ma ba sa azumin kaman yan uwan mu ke su ci to amma yanzu ma kankin kansu sai su kai azumin da kansu na fadin cewa yanda suke samun abincin su babu to balantana kai da kake azumin da zaka dauka ka ba wani danyi da fafe ka ba babu to abubuwa dai sai addu'a sai godiya Allah
Haji Abdullahi me zaka fadi ne game da wato wannan tsadar rayuwa wani irin kira ko shawara kake fada a wajen gwamnati me kake wani matakai kake so gwamnati ta dauka
a kullun abinda muke ga gwamnati ta san abinda yake tafiya da abinda yake dawowa da kuma wanda za a samu mashawarta na gari saboda in aka samu mashawarta na gari to aikin ka ba zai taba lalacewa ba in kuma ka samu mashawarta wanda ba na gari ba to akwai matsala domin idan wannan zai zo ce ga yanda za a yi wancin ya ce a'a ba haka za a yi ba ga yanda za a yi bayan ga inda gaske take ba za a tafi inda gaske take ba sai ƙarya to ba za a taba ganin cigaba mai haƙari ja ko ba haka ba tunda ita gwamnati ba ta mutum ɗaya ba ce ba ta mutum biyu bace ta al'umma ce suka kafa ta domin idan ba al'umman nan to kullun a cikin wahala ake domin shi wancan ya ce ga yanda za a yi sai wancan ya tsalle ya ce a'a ni na fi shi riga bari ni abin da nake so a yi dole haka za a yi to ba haka rayuwa take ba dai abin da ya kai mu kan wannan ma'auni kenan muke ta fama da wannan lalura ni ba na son a taimaka wancan bai san abin da ya kamata a ci gaba sai dai a zo a yi abin da ba haka yake ba domin ai da kasar ba haka take ba kowa ya sani tunda kasan nan ana zaune lafiya al'umma daya yan uwa daya jinsi daya ba cewa a'a wancan yare kaza ne a'a wannan ba a'a duk wanda ya hau duk wanda Allah ya zaba ya bashi gobanci na kasa tafiya ake gaba ta kuma sannan manufa yake yi da kyau to amma yanzu mu musan abin da ya faru ba wasu tsuntsuraru ne suke zuwa suke hankadin galme kan turun sa wasu mutanen sai abinda ba haka yake ba to mun rasa kansa mun rasa gindin su ko ba haka ba yau an waye gari da nawa ne man naira 600 da 640 to yanzu ni da kankalin kai na je na sha mai naira 700 ba naira 780 700 mari tunda yan dukokin yan wane ne kalilan ne to kai ka je da mota zaka sha man da 10,015 ya cika ma tanki sai ka je ka sai man wajen 35 ko 40 bai cika tankin ba to ya lawi na zaka da wannan rayuwa tunda in ka ma sha man nan karin da zaka je ka dauka masa rubi ne ka je ka kai shi wannan ka kaiwa zaka ce masa kaza ko da ba zai ba tunda abu ya zama ma cewa ya zama jiki ka gama kukan da hawaye babu in kasuwar kake gashi ita gwamnati ta ce yan kasa su dan kasa ya ce gwamnati to musamman fita anan ba ta ina za mu fara sai mu koma ga Allah ai ta ga Allah komai zafi maganin sa Allah
Kake masu sauraron mu umma ka dawo kuma a yau dai muna tare ne da wato likitar wacce take duba lafiyar jikin dan adam wacce kuma tana kan wato training na ta zama kwararriyar likitan mata haka yake ko likita to amma kuma za ta yi mana bayani ne yau akan wato menene fa'idojin wato azumi ga lafiyar dan adam to amma kafin nan ya sunan likitan namu
assalamu alaikum jama'a ni ce Dr. Nafisa Aliyu
to doctor shin menene fa'idojin to azumi ga lafiyar dan adam ko in ce ga jikin dan adam baki daya
wato fa'idojin azumi ga dan adam yana da yawa ba abu ne ba da zamu iya fada a lokaci a dunkule ba in aka fara maganar fa'idojin azumi ga dan adam fa'idojin yana da yawa zamu iya cinye duka ranan amma a takaice zan iya kira mana 1 zuwa 2 zuwa 3 haka a fa'idojin azumi ga jikin dan adam daya daga cikin fa'idan azumi ga dan adam shine shi azumi yana kayyade mummunan cholesterol wato in aka ce cholesterol a jikin dan adam wata kitse ne wanda take jikin dan adam ita wannan kitsin muna da good cholesterol muna da bad cholesterol wato mai kyau da mara kyau to in aka samu cewa mai kyau din ya yi ƙasa game da mara kyau din wato the bad cholesterol zaki ga yana toshe ko in ce zamu ga yana toshe hanyoyin jini na jikin dan adam saboda haka in aka yi azumi yana taimako wajen gyara wannan cholesterol na jikin dan adam a takaice kenan yana ƙara lafiyar kwakwalwa wato wani abu da yake da amfani a jikin mu shine glucose a yayin da ta yi yawa a jiki fa tana jawo damuwa da yawa amma a lokacin da ke samun regulation zaki ga yana gyara jiki yana gyara kwakwalwa sannan kuma ya in kai in mai azumi ma yin azumi zaka lura wallahi tunaninka ma daban ne cikin ikon Allah na gaba kuma azumi fa'idarta yana ƙara kuzari da juriya sannan yana sa lafiyar zuciya kamar yadda na yi bayani dazu kuma yana rage yawan irin sikiba hawan jini da kuma ciwon sukari wato shi ciwon sukari kan mu manta cewa ita daman yawan suga a jiki yana kawo ciwon sukari a yayin da aka samu wani matsala a regulation din shi wannan kuma bayani ne daban amma azumi cikin ikon Allah yana regulating wato yana gyara waɗannan matsalolin sai kiga da izinin Ubangiji an zauna lafiya an samu lafiya saboda wannan amfanin da muke samu ta fa'idar azumi wannan shine a takaice
so haka yake masu sauraro kun ji dai dan takaitattun wato bayani da likita Dr. Nafisa ta yi mana kan abin da ya shafi wato fa'idar azumi ga lafiyar dan adam kake masu sauraron mu in muka dawo gefen kwalama kuma ayo dai muna tare da bakon mu ne yadda za ta gwada mana nau'in girkin da uwar gida a gida zaki girka ma mai gida domin ki burge shi
bayo Allah
ya sunan bakon namu ne
sunana Saratu Ways
malama Saratu me da me zaki girka mana a yau
za mu yi flat bread ko in ce nan bread da baked bean sauce.
wato me uwar gida take bukata domin wato sarrafa wannan abu domin girka wannan abu da kika fada?
Eh, da farko dai idan zamu yi shi nan bread din mu, muna bukatar flour, yeast, sugar, oil, ruwa, wato man gyada kenan, ruwa da kuma idan kina bukata zaki iya saka yogurt a ciki. Sai kuma sauce din muna bukatar big bean sauce, wato waken gwangwani kenan, sai carrots, koren tattasai, albasa, kayan miya madaidaici, mai, sinadarin dandano, sai kuma ruwa dan kadan saboda a silala miyar.
So bayan uwar gida ta tanaji waɗannan abubuwa, ya za ta fara gabatar da wannan nau'in abinci da zaki girka yau?
Eh, da farko dai zaki zuba flour dinki a cikin mazubi, sai ki zuba yeast da ɗan gishiri ɗan kaɗan, sai ruwa da man gyaɗa, sai kuma shi yogurt ɗin, sai ki haɗa duk ki jujjuya ki ya fito in form of a ball shape kenan.
To ya ne ne za a yi har ya zama in form of a ball shape? Because ai za ki mana bayani bayan an haɗa waɗannan abubuwan, a murzawa za a kawai haka ne zai tsinci kanshi a ball shape?
A za ki murza zaki ta kneading din su har su haɗa jikinsu baki ɗaya. In bayan kin murza ya haɗa,
za a murza kenan kaman za a yi cincin?
Eh, yawa haka ne, za ki murza kaman za ki cincin, sai ki rufe da leda ko. Yau to bayan an haɗa duka kayan an murza su baki ɗaya, an yi kneading din su, sai a rufe saboda flour ta yi wannan ta yi frozen.
To ana sa mai ta yeast ne?
Eh, ana saka yeast, ai mun lissafo yeast a cikin kayan girkin mu. So bayan an rufe, sai mu koma kuma mai da hankali ga yin wannan sauce din mu. Da farko dai za a soya mai cikin tukunya, sai a zuba albasa madaidaici, idan ta dan soyu kadan haka, idan ta zama kamar translucent haka, idan ba wai soyuwa ake so ta yi sosai ba, kawai dan farin suya, sai a zuba dan kayan miya dan madaidaici. Bayan nan sai a kawo, idan akwai nama haka ko wani dan kifin gwangwani ko wani protein haka, sai a dan saka. Idan babu ma duka ba damuwa, duk zai daɗi insha Allah. Idan aka soya kayan miya, aka zuba shi wannan waken gwangwanin, sai a kawo koren tattasai, dan carrots. Kafin da farko zaki fara turara wannan carrots dinki da koren wake, idan aka turara su da farko, dama suna nan gefe kin tanaje su. Idan kika soya kayan miyan, kika zuba waken gwangwanin, sai ki kawo wannan carrots din naki da
turarawa. Me kike nufi da za a turara shi?
Eh, kawai zaki steaming din su, zaki zuba ne cikin kwando, ki zuba ki a cikin wannan
ruwan zafi,
a cikin ruwan zafi ba madambaci, wato kamar double boil method kenan. Idan kika zuba ruwa dan madaidaici cikin tukunya, sai ki saka kwandon da ba zai kasan kwandon ba zai taba ruwan ba,
yanda dai shi ruwan zafin zai
turara. Yawa
carrots din,
yawa saboda su suna da karfi, ba a so kuma ba wai za a soya miyan ne ta soyu sosai ba, so ba a so a rinka jin karfin su, kuma ba a so su yi laushi a lokaci guda. Yawa, so bayan an gama wa'annan abubuwa, an soya kayan miyan, an zuba waken gwangwanin, sai ki kawo carrots dinki da shi wato koren waken ki zuba. Bayan kin zuba, sai ki zuba sinadarin dandano da dan gishiri kadan. Bayan nan sai a dan rufe, a bar shi ya dan nuna, ya soyu kadan. Bayan dan mintuna 5 zuwa 10 haka, sai ki bude. Idan akwai dan nama ne da kika tafasa ko kika soya ko wani dan kifin gwangwani, sai ki kawo ki murshi a ciki.
Wato nama ko kifin gwangwani daga ƙarshe kenan za a zuba?
Eh, idan nama ne misali an soya ta haka, ya kasance lokacin da kika gama soya kayan miyanki. Idan kuma kifin gwangwani ne, sai ya zama daga ƙarshe, tunda kin ga shi yana da laushi. Yawa, kifin gwangwanin a ƙarshe zai zo, kuma ai sun tsaftace shi, ba ɗanyen kifi ba ne, ba zai a ce zai yi ƙarni. Yawa, so sai a ɗan stirring a rufe. Bayan nan sai a bar shi ɗan silala ko ɗan soyu da ɗan mintuna 2-3 haka. Bayan miyan mu ta kammala, sai mu koma ga biredin mu. Shi biredin zaki ɗan yayyafa fulawa a kan surface ɗinki, wato inda zaki murza biredin kenan. sai ki rinka debowa daidai portion din da kike so kina murzawa
daidai girman da kike so
daidai girman da kike so yawa kina murzawa kina wato flattening din shi yayi fadi yawa bayan nan sai ki samu zaki iya a lokacin da kike murza braidin kina yi kina gasawa kuma zaki iya ki tara su idan kika gama sai mu samu ki dauko wannan tukunyar wannan
frying pan
kenan eh tukunyar tuya ki dora kan wuta ba wai zaki ake soye sosai butun da gashi za
on a low heat kenan
za yawa eh on a low heat sai ki greasing wannan pan dinki da dan butter idan babu butter zaki dan iya shafa man gyada haka kadan eh a cikin pan dinki sai ki dauko wannan braidin da kika murza ki sa ciki kina yi kina dan
jujjuyi braidin za a yi shi in a bowl shape kenan ko
yana eh idan kin yi needin okay tun farko ai mun riga mun murza idan kika tashi idan ya tashi braidin ne kafin ki wannan zaki sa shi ya zama in form of bowl shape sai ki zo ki murza ki buda ta tai fadi yawa ba fadi ake so tai
tai fadi kamar dan braidin shawarman nan kenan amma kar ya kai haka
eh ba zai kai girman wannan
shawarman
yawa ba zai kai ba gaskiya sai ki san samu ne idan bayan kin gama suya braidin ta kina yi kina dan juya idan ya soyu zaki iya saboda ki karawa braidin kyawu a ido da kuma kamshi zaki iya yanka dan parsley haka ki zuba cikin butter din ki greasing bread din bayan an gama ta zafin ta kenan ba sai ta tsallace ba sai ki shafawa braidin
to yanzu kaman in kina gashin bayan an yi shi wannan bowl shape din shape din braidin shawarma kika fada zaka zo in zaka gasa shi zaka yi ta dan daga butter ne ko mai ne ko kuma dai kawai haka zaka sashi a tukunyar suyan naka
a gaskiya zai fi kyau idan ana dan diga mai haka ko butter
sai ka dan yi shi ka juya nan gefen ka juya nan gefen
ana san ta zama ta dan yi wannan moist haka
to bayan nan fa
eh to shikenan abincinmu ya kammala
eh abincinmu nan bread da
eh nan bread wasu su ce flat bread wasu kuma su ce turkish bread duk sunan duk abu daya ne sai kuma big bean sauce
okay to haka yake masu sauraron mu ko in ce uwar gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin da fatan kin ji yadda bakuwar mu wato malama Saratu wai sai mana bayanin yanda ake yin wato nan bread da kuma big bean sauce kenan ko malama to da fatan dai uwar gida kin dau darasi cikin wannan girki dan yau dai naga kaman girkin na yan gayu ne kuma girkin dai sai kin dan shiga daga kasuwa kafin ki iya samu ki hada wannan nan ganin cewa lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki za mu tsaya a nan ne ruka ya bashi nake ce da ku a sha ruwa lafiya
sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a yau godiya ta musamman ga wakiliyar mu Rukayya Basha da dukkanin bakin namu na yau waɗanda kuka ji muryoyin su a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya yau kiran kuma ta sa aikin mu ne